بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da haɗuwa a wannan lokaci, barkanmu da kuma wannan yanayi da muke ciki. Allah Ubangiji ya samu dace. Kamar yadda ɗan uwa Malam Musa ya faɗa, Allah ya saka mishi alkhairi, wannan wani tsohon alƙawari ne da muka yi da shi, cewa zan zo nan mu gaisa da ku, mu yi wa kanmu nasiha akan abin da ya sawwaka, kuma mun ta yin wannan alƙawarin tsawon watanni. Amma Allah bai kaddara ba sai yau, muna fatan haka din ya zama alkhairi. Ban so na cika ku da doguwar muqaddima ko wani surutu ko wani li'irabi, ko ba gaskiya ba. Kawai ina so ne mu gaisa, mu yi wa juna nasiha, mu tunasar da juna akan wani abu da zai amfane mu a cikin addinin musulunci. Ina so zan yi magana a takaice akan wajibcin gode wa ni'imar Allah. Dukkaninmu muna sane cewa wato rayuwarmu gaba ɗaya tana cikin ni'imar da Allah ya mana. Ni'ima ta farko da Allah ya mana mafi muhimmanci ita ce da ya yi mu musulmi. Idan Allah ya taimake ka aka haife ka musulmi, ko kuma ko da ba a haife ka musulmi ba, ka gane addinin musulunci ka musulunta, to Allah ya maka ni'ima mafi girma da zai iya bawa a duniya. Kuma Allah ya baka lasisin tsira ranar alkiyama. Da haka zaka ji Allah yana mana tankiya, yana cewa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ya ce ya ku da kuka yi imani, ku ji tsoron Allah iyakacin jin tsoron da za ku iya. Ku yi gwagwarmaya wajen ganin kuna jin tsoron Allah. Kuma Allah ya ce duk yadda za a buga a raya, kar ka sake ka mutu sai kana musulmi. Saboda babu wata ni'ima da Allah zai maka fiye da kasance musulmi. Annabi Yusuf alaihi salam, duk baiwar da Allah ya yi masa, Allah ya masa kyau wanda har ya jarabce shi da mahassada, Allah ya bashi ilimi wanda ba kowa yake baiwa ba a cikin annabawa, ilimin sanin fasara mafarki. Allah ya bashi sarauta, Allah ya tsiratar da shi daga makirci iri daban-daban da aka yi masa. Amma da ya zo a ƙarshen rayuwarsa me yace? Rabbi qad atitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatira as-samawati wal-ard anta waliyyi fi dunya wal-akhirah tawaffani muslima. Yace Allah kayi mun kaza, kayi mun kaza, kayi mun goma ta arziki. Allah nagode, abinda ya rage kawai nake nema a gurinka Allah ka kashe ni ina musulmi. Wancan abinda Allah yace wala tamutunna shine yake da yana cewa tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Haka Annabi Yaqub alaihi salam, wanda Annabi Yaqub zuriya annabawa a cikin zuriyar shi sai an yi census saboda yawan su. Amma haka yake cewa kuma da Allah yake bada labari, am kuntu shuhada idh hadara yaqub al maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Matsalar da tafi damun shi zai rasu shine ya san wani addini ƴaƴansa za su yi bayan ya mutu. Sai ya tabbatar da cewa musulunci za su yi, sai hankalin shi ya kwanta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sanda yake rashin lafiyarsa na ajali, wanda ya kasa zaune ya kasa tsaye saboda tsananin rashin lafiya da zazzabi, Aisha tace ana daukan wani dan tawul haka a jika shi sai a daura mai shi a jikin goshinsa saboda tsananin ciwon kai da zazzabi, dan ya dan dinga jin sauki. Amma da haka ya daddafa ya fito, yana dafe da Sayyidina Ali da Ibnu Abbas ko waninsa, suka dauko shi tsakatsaki haka, yanda kaga ana daukan mutum yana dafa kafadan mutane za a kai shi wurin likita. Misali, ya leko masallaci ya ga sahabbai suna sallah a bayan Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu, ya ji dadi cewa alhamdulillah zai mutu ya bar su akan addinin nan na gaskiya da ya kawo musu. Ina fata muna ganewa. Saboda musulunci ita ce ni'ima mafi girma da Allah ya mana. Allah mun gode. To baya ga wannan kuma akwai ni'imomi da Allah yake wa mutane da yawa. wasu ni'imomin ma muna underrating din su, bamu ma san ni'ima bace, ba ma gane ni'ima ce sai in mun rasa ta. Idanun da kake da su, da leban da kake da shi yake rufe maka hakoranka, da halshenka, da kunnenka da kake ji da shi, da lafiyar kafanka, da lafiyar jikinka, da duk abin da kake gani din nan ni'imomi ne. Babu mai gane hakikanin amfanin su da tasirin su sai wanda ya rasa su, wanda yake da makanta, ko wanda yake da bebantaka, ko wanda yake da gurguntaka, ko wanda ba shi da lafiyar jiki, ko makamantan haka. Ya fi ka sanin amfanin waɗannan gababin ya kai wanda kake da su. Haka nan ni'imar da Allah ya yi maka na kana rayuwa cikin ƴan uwanka musulmi, kana rayuwa inda aka san daraja addinin musulunci, kana rayuwa inda ake girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wannan ni'imomi ne waɗanda ba za ka san su ba sai in ka rayu ko wata tafiya ko wani yanayi ya kai ka inda ba a san ma musulunci ba, inda in kana sallah ma sai an tsaya ana kallon ka. To ni'imomi ne dai ga su nan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Allah ya ce koda za ku tsaya ku ta lissafi kuna kididdige ni'imomin da Allah ya muku, ba ku isa ku san iyakacinsu ba. Kuma sai Allah ya umarce mu cewa mu gode masa. To yaya ne ake godewa Allah? Menene godiya? Menene shukr? Shi ne abin da nake so a tattakaice, mai mana ɗan wata matashiya akan waɗannan abubuwa a tattakaice, insha Allah. Abu na farko, babu laifi mu ambata a gurguje abin da ake nufi da ashukuru, godewa Allah, kamar da kamar yadda malamai suke cewa, wato shi ne almujazat alal ihsan, kamar da Hausa a ce tukwici. Idan an maka alheri kai ma ka rama alheri, wassana'u alal jamil, da kuma yaba ma abin kirki da baki, ayi a aikace, ayi da baki, yace wa atiqadul fadli fil qalb, sannan a zuciya kuma ka kudurta cewa lalle an yi maka aibin arziki. Allah yana cewa fadhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfurun a cikin Bakara, ko Allah yace fadhkuruni kuma ku dinga ambato na, adhkurukum kun yaka ni ma zan ambace ku, washkuruni ku gode mini, ku yaba mu alherin da nayi muku, wala takfurun kar ku batunce mu alherin da nayi muku. Kaga Allah yana umarnin mu da mu gode masa. Haka nan za mu ga cewa Allah yana ba mu labarin annabawan shi, wanda su ne manyan bayi na kwarai a cikin bayin Allah, da irin yadda suka dage wajen bautata wa Allah, da yi masa yabo da godiya akan ni'imar da ya musu, da ya fifita su akan sauran bayi. Allah ya ji daɗin wannan godiya da suke masa, har ya ambace su, kamar faɗin Allah, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal mushrikina. Sai Allah ya ce mene? Shakiran li an'ami. Annabi Ibrahim ya kasance mai yabawa abinda Allah ya yi mishi na ni'ima ne. Kamar mene? Ijtabahu. Allah ya zabe shi, wa hadahu ila siratin mustaqim. Ya sanya shi akan wancan abin da muka ambata, mene? Musulunci. Shi ta farki madaidaici. Kaga Allah ya bayyana mana Annabi Ibrahim a matsayin bawa mai yabawa Allah akan ni'imar da Allah ya mishi. Allah ya ce shakiran li an'ami. Haka nan Allah ya ambata game da Annabi Nuhu, zuriyatan man hamalna ma'a Nuhu innahu kana abdan shakura. Allah ya ce haka nan kuma zuriyar da muka wato dauka da Annabi Nuhu a cikin jirgin ruwansa kenan, innahu lalle shi Nuhu kana abdan shakura, ya kasance bawa ne mai godiya ga Allah. Kamar yadda waɗannan bayi na Allah suka gode mishi, ya ambace su, ya bayyana mana cewa su masu gode mishi ne, haka kuma Allah ya umarce mu da cewa idan mun ji ni'imarsa, idan mun ga ni'imarsa, idan mun tuna ni'imarsa, to mu gode masa. Allah yana cewa ya allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah yace washkuru lillah, ku ci daga dada dan abubuwan da muka azurta ku, kuma ku gode wa Allah in kuntum iyahu ta'budun. wannan madaji suke sutul bakara kun ga wanda Allah yake nufi dan ka samu ka ci abinci ko ka sha wani abin sha ka ji dadin sa ka more masa sai ya kai da kudin ka kyauta aka baka a gidanku ne aka baka a cikin kasanka na gandu gidan biki ne kaje aka bada abincin biki kaci ko menene ka tana cewa ni'ima Allah ce sai ka kike so idan ka gama ci kace alhamdulillahi alladhi at'amani hadha ta'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa wannan shine matakin farko ne bawa Allah yabawa da menene da halshi zuciyarka ta kudirce ka yaba masa da halshi zamu zo mu ji magana akan kuma yadda ake yabawa Allah da gabobi hakanan Allah subhanahu wa ta'ala yake bamu labari a wani yake cewa wala qad makannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkuru kamar kace Allah yana bayyana rashin jin dadin sa da abinda bai suke hakika mun saman muku da matsuguni a ƙasa inda kuke abinda ko ga dama ƙasa ga tanan zalulan mutane su gina gidaje su gina makarantu asibitoci kamfanoni plazoji su da abin da su ga dama ƙasan nan ta Allah ce ba ta girgiza ba za ka fito gobe ko ka ga plaza ka ta rushe ba tana nan gam Allah ya tsare ta a tona rijiya a tona rafi ayi kaza a ɗebi ƙasar a tona a samu arziki duka Allah ya sanya mana ya bakkanna lakum fil ab mun ba ku dama bakkanna ku fil ab mun ba ku dama a ƙasa a bayan ƙasa Allah ya ce waja'alna lakum fiha ma'aish kuma ka samu ku hanyoyin samun abinci a ciki sana'a noma kiwo kwadago tafiye-tafiye da a cikin ƙasa yake sai Allah ya ce amma kaɗan ne suke godewa mutane sun mutu don ni'imar da Allah ya musu ba sa godewa Allah sun fi iya korafi sun fi iya cece kuce da maganganu da rashin tarbiyya da rashin ladabi ga ubangiji wanda kuma hatta abin da zaka gani na wata jarabawa ko wata damuwa duka a cikin ni'imar Allah ne akwai hikima a cikin Allah ya sa mutane jarabawa ko wata damuwa ga sunan dai ayi da yawa haka nan kamar fadin Allah ya allazina amanu idza kuntum ila salati Allah yace fafsulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا الله يجي وان كنتم مرضى او على سفر او جاء منكم الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون duk wannan abin da Allah ya ambata sai ce a tashi ayi sallah ayi alola ayi kaza in ba a samu ruwa ba ayi temama da duk saukin da yayi yace di yayi muku ne dan ya sarkake ku kuma dan ku gode masa isa sallah tana daga cikin ibadoji mafiya girma wajen godewa Allah sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana yawaita sallah cikin dare yayi ta sallah ya tsaya Aisha take cewa haka ba kun shi su kumbura saboda tsayuwa tace to kai sallan ne kake yi ubangijinka yace ya gafarta maka mata kadama min dambika mata akhar bisa ba kun take bacci ka huta ba da yace mata afala akunu abdan shakura bana zama bawa mai yabawa Allah mai tukuici ga alherin Allah ba sallah din da yake sallah da kake wannan azhar magarba isha asuba ka dinga tunawa a ranka cewa ina yin ta ne dan na godewa Allah akan ni'imar da ya mun ina fata muna ganewa ɗan uwa masu albarka akwai abubuwa da yawa da bana so na cika ku da surutu wato bari mu tsallaka zuwa gaba ta gaba shine cewa shari'ar musulunci ta neme mu da godewa Allah da ya ba mu shi a koda yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da sayyidina Mu'adh dan Jabal Allah ya kara masa yadda a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud da Nasa'i wanda Sheikh Al-Albani ya inganta shi a cikin sahih sunan Abi Dawud yace ma sayyidina سيدنا معاذ بن جبل عليه الصلاة والسلام يتمشي يا معاذ إني لأحبك إني والله لأحبك يتمشي معاذ لا رأس إمك دع الله إناك ونك جمع ذا الله صلى الله عليه وسلم يتمشي وإني لأحبك يا رسول الله يتمشي والله ما ذا الله لما إناك ونك سيدنا نبي يتمشي برن باك وتأدع برن باك وندفع إني كارفي إنا مك وسيا يا كي معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك wancan abin da Allah yake cewa fadkuruni azkurkum washkuruni shine Allah bai ce Mu'adh kar ka sake bayan kowace sallah ta farilla wanda ita kanta godewa Allah ne ko duk bayan kowace sallah ka dinga tuna kana yin wannan addu'a Allahumma ya Allah ubangiji a inni ala zikrika ka taimake ni wajen ambatanka wa shukrika ka taimake ni ka bani kwarin gwiwan gode maka wa husni ibadatik ka bani kwarin gwiwa wajen yi maka bauta wannan addu'a ce da ba a so kai sallah sallolin nan guda biyar ka tashi baka yi ta ba duk sallah idan kai asubahi azhar la'asar magriba isha'i ya zama daga cikin zikirin da zaka yi da zaran ka'idar astaghfirullah 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 allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wannan kenan to saboda haka abin da ya rage shine mu tunanin ko mu kokarin mu bi maganganun malamai dan fahimtar ya ake godewa Allah da zuciya ya ake godewa Allah da harshe ya kuma ake godewa Allah da gaboi abu na farko shine cewa ana godewa Allah da zuciya ta fuskar mene wato ka sanya wa zuciyarka fahimta da yarda da cewa ni'ima ce ni in kasance bawan Allah ni'ima ce Allah ya muni da ya halice ni musulmi iyaye na musulmi ɗan uwa na musulmi duk ƴan garin mu musulmi yanzu kamar garin Kano din nan garin musulmi zalla in ka gwada wasu ba ko dai wani takadari ko bako to kaga wannan ai ni'ima ce a ce a cikin mutum wajen miliyan kaza da ake cewa suna cikin birnin Kano duk musulmai ne a cikin su kake rayuwa saboda haka ba za a taba ganin kana yin abin da ya saba musulunci a kyale ka ba yanzu akwai inda in ka ce ka yi ridda ka ba musulunci ba wanda zai damu amma anan ka isa a ife ka a cikin Kano ka ce ba za ka yi musulunci ba ka isa a kyale ka kai din wane ai tun daga gidanku za a tare a yi ta jibgarka kamar an ga dawa ko ka tuba ko a kashe ka haka ko za su ko kuma a tsini maka albarka ka bi daji to wannan ma ya ishe ka ni'ima cewa kana cikin musulmi da ba za su baka ka halaka ba dole a tursa sama ka yi abin da ya kamata to wannan itirafin da ni'ima Allah a cikin zuciyarka sanin cewa ma bikum min ni'matin fa minallah cikin sutun nahli ko duk abin da ke tare da ku da ni'ima ku san cewa daga Allah ne sannan kuma wannan itirafin kamar yadda muka ambata ya kamata ya shafi abubuwan da suke na wajibi da na mustahabbi da na mandubi kowanne gwargwadon matakin sa dan haka wanda ya kudirce a zuciyarsa ya yadda da ni'imar da Allah ya yi masa ya kudirce cewa lallai shi bawa ne na Allah kuma ya dinga tunawa yana ambatan waɗannan ni'imomi yana tunan ni'imar da Allah ya mishi Allah ya mishi ni'imar musulunci Allah ya mishi ni'imar lafiya ya mishi ni'imar wadata Allah ya bashi dama yayi aikin haji Allah ya bashi dama yana yin sadaka Allah ya bashi dama ya fi ƙarfin abin da zai ci shi da iyalinsa Allah ya bashi ni'ima ƴaƴansa su zama mutanen kirki Allah ya bashi ni'ima ƴaƴansa ma da ta alƙur'ani Allah ya bashi ni'ima ƴaƴansa sun samu miji ya musu aure ni'imomi ga sunan kala daban-daban kasuwancin da yake lahiya law alhamdulillah komai yana garawa to wannan ni'imomi sai ka dinga tana su kana godewa Allah madaukakin sarki akan su kar ka zama da gaskiya da Allah yake cewa ya arifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun wanda Allah ya aibata su da cewa suna sane da ni'imar da Allah ya musu amma kuma sai su ƙi madagas su yi inkari idan su ya bushe ba sa ganin gaskiya Allah ya ce da damun su dama kafirai ne daga garin haka mutum zai je ya zama ya fita daga musulunci garin kafirci ne ma Allah Imam Ibn Kathir yake cewa a wajen tafsirin wannan aya yace ya'rifuna anna Allaha huwal musaddi ilaihim zalika sun san cewa Allah ne ya musu wannan ni'ima wa huwal mutafaddilu bihi alaihim shine musu wannan falalar wa ma zalika yunkirunaha wa ma hadha yunkiruna zalika wa ya'buduna ma'ahu ghayra sai su dinga ƙaryata wannan ni'ima suna bautawa wani Allah wa yusniduna an-nasra war rizqa ila ghayri su samu wata nasara a rayuwa ko su samu wani abu na arziki sai su dauka wani ne ba Allah ba boka ko dan tsafi ko wani waccan wanda ba Allah ba kuma wani shugaban siyasa sai su dauka shi musu falala ba Allah ne musu ba mataki na farko kenan yaba wa Allah da zuciya ko yaushe zuciyarka ta dinga tuna mene falala Allah gare ka ka dinga jin kana su ka yaba ka yadda Allah ne mataki na biyu shine shukrullahi bil lisan godewa Allah da harshe shine ka fada da baka yawan ambaton Allah yawan ambaton ni'imar da Allah ya yi maka wanda Allah yake cewa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kaga ni'imar da ubangiji ya yi maka to ka dinga ambatanta Imam Suyuti Allah ya gafarta masa ya dauki wannan aya sai ya sa malittafin shi suna daga ayar yace at-tahaddus bi ni'matillah ba da labarin ni'imar Allah dake cikin littafin tarihin rayuwarsa irin baiwa da Allah ya masa Allah ya sa aka haife shi a gidan mutane wanda suka san daraja addini suka tashi suka dauke shi suka kai shi makaranta tare da cewa an haife shi maraya uwarsa tayi amfani da gadan da ubansa ya masa madudin dukiya ta tabbatar ya zama malamin da kake jin labari a cewa Imam Suyuti sai ga Allah ya mushi baiwa ya mushi ni'ima sai ce to at-tahaddud bi ni'matillah irin ga labarin irin falalar da Allah ya masa daga da lisanul qalam kenan yanzu shi yake al-imamu ibnu kathir da yazo yana tafsirin wannan aya ya kawo hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda hadisi yana cikin sahih muslim da Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yarda anil abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu alaiha aw yashraba ash-sharbata fayahmadahu alaiha wanda hadisi ya cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yakan yarda da bawa yarda dana daga zance Allah ya yarda sahabbai ba karamin martaba bace to ga wani abu kankani da zaka yi sai ka samu yarda Allah shine mene duk abinda ka ci ka godewa Allah duk abinda ka sha ka godewa Allah ka san ni'imar sace ni'imar farko da ya halasta wannan abu ya ce a ci akwai abinda Allah bai halasta a ci ba in ka ci kai sabon Allah misali yanzu shan giya ko wani abu mai maye haramun ne Allah bai halasta ba idan ka ci abin da yake ya halasta dangin abinci ko a nama ko dan itace ko abin da aka girka daga cikin nau'in abincin da mutane suke ci daga cikin abin da Allah ya halasta mana tayyibat idan ka ci ka ji dadi a bakinka ka ji koshi a cikin cikinka ka ji annashuwa sai kai hamdala ga Allah sai ka godewa Allah da baki kai addu'ar da aka saba yi idan an ci abinci ina fata kowa iya ta alhamdulillah zai aqamani hadha ta'am akwai lafazi banda wannan ko akwai lafazi wani ne zai tana mana shi ha duk amanta alhamdulillah zai aqamani hadha ta'am wa razaqani bi ghayri hawli min wala quwwa allahumma a'ti man a'tamani wannan idan wani ne ya baka sadaka kenan ko to ko za a je bincika daga baya ha duk gashi samari kuma an dauka da haddace yayi ko ba zuwa islamiya ne azan islamiya an ban mayan mata samari kowa sai neman kudi kan madinan kan ta ji labari eh an ban mayan mata da yara da duk wata da mijinta ya rasu ta rasa abinda za ta yi ta koma islamiya amma matasa ina kowa neman kudi to Allah ya muku albarka al-imam abu al-abbas al-qurtubi a cikin sharhin muslim yanzu yana magana yake cewa alhamdu kuna bi ma'ana shukur tun nan da aka ce godewa Allah aka fa lafazin alhamdu da ma'anan godiya ash-shukuru ba za mu shiga cikin tafsilat na magana akan bambancin su ba yace saboda ana sanya alhamdu a mawdi ash-shukur amma ba a sanya shukur a mawdi alhamd yace saboda wannan aikin dalili ne da ke jawo maka yarda Allah domin yana daga cikin mafiya a saurara ita kuma yarda Allah tana daga cikin mafiya daukakan ababan da ake samu a aljanna kalli kankanta abu ka cire fa sai ka godewa Allah ka sha sai ka godewa Allah kar kai wasa da wannan ibada za ta samu maka daraja mafi daukaka cikin ababan da ake samu a aljanna a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ba da labari cewa ranar alkiyama bayan an aljanna sun gama shiga aljanna Allah ka sa mu na cikin su Allah ya gama mana duk ni'imar da muke fata yi mana da mu da iyayenmu da malamanmu da sauran 'yan uwanmu su ni gaba da Allah ya gafarta mana zunubanmu sai Allah wanda ke sarki yasa ayi shela yace ya ku bayi na wadannan ne wa ni'ima shin akwai wani abu da kuke nema wanda ban ba ku ba sai Allah ya duk abin da muke nema kai mana goma ta arziki ya wuce abin da muke tsammani shin akwai wani abu ne muku alƙawari a cikin alqur'ani nace in kun bauta min zan ba ku wanda ba gani ba sai ya Allah mun gani fiye da abin da muke tsammani sai Allah ya ce to zan ƙara muku da wani abu da ba ku sani ba sai Allah ya ce ina sanar da ku cewa na yarda da ku ba zan taɓa yin fushi da ku ba na amince da ku ba zan ƙara jin takaicin ku ba shine ridallahi din to wannan ni'imar da bayin Allah za su ji aljanna sai ta zama ba ashe ni'imar da suka ji a baya ma ba komai bace to wannan ni'ima za ka same ta idan anan duniya kana godewa Allah akan dan abin da ka samu ka sa a bakin salati karka manta a wannan yanayin wani ba zai samu ba a ranar asar da ka samu wani ba zai ci irin mai dadin da ka ci ba wani ba zai ci da yawan da ka samu ba wani zai ci so uku yadda kake ci wani sai yayi bara zai ci wani ga abincin amma likita ya hana shi ya ce kaka ci irin wannan saboda bai da lafiya wani ko da likita bai hana shi ba zafin zazzabi da ɗacin baki ya sa yana kallon abincin ba zai iya ci ba wani kuma wata damuwa da yake ciki a duniyar nan ta sa ma bai jin yunwa ka sa akwai abin da ta kai ce da kai kun yi wa ba za ka ci ba idan aka yi wata mutuwa wadda ta dake ka sai ka manta abinci ko idan kai wata asara a kasuwa tun da yan kasuwa ne ko idan ka buga wata asara a kasuwa Allah ya ce ka da ita wani wallahi sai kwana uku bai ci komai ba da kano mala kwana uku bai ci komai ba ba lai ce wa kana za su rama ya kusa ni ba zan zagi ne na zo cikin karawa dole na musu can mai gidansu ya zo kowa ya yi ƙasa da kanshi eh masha Allah Allah ya sa kana albarka a saboda haka jama'a a dage wajen godewa Allah da baki shi yasa zaka ga dukkanin ayyukan da ake yi zaka ji an zo da zikiri na ambaton Allah da gode masa idan ka zo sanya tufa alhamdulillah alladhi kasani hadha thawba wa razaqani min ghayri hamlin wa la quwwa idan ka zo cin abinci mun ji gana shi idan ka kwanta bacci ka farka alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur duk godewa Allah ne cewa ka kwanta lafiya ka tashi lafiya haka zaka ga a wurare da yawa an kawo addu'a da take nuna godewa Allah ubangiji madaukakin sarki to mataki na uku shine godewa Allah ubangiji madaukakin sarki da gabobi to nan ne asalin inda ake bambance tsaba da tsakuwa da nan ne ake samun fifiko tsakanin manyan bayin Allah da wanda basu kai darajar su ba anan Aisha take bada labari kamar yadda muka ambata yana cikin Bukhari da Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zagewa wajen godewa Allah ubangiji mai rahama to kuma shi Allah abin da yake so wajen gabobi irin ni'imar da yayi maka to ka dage da amfani da ita wajen yin godiya ga Allah idan Allah ya maka ni'imar ilimi to godiya da zaka yi wa Allah shine kai aiki da ilimin nan ka karantar da shi kai bazalin sa in an maka tambaya ka bada amsa kamar sadaka kake in an nemi ka karantar ka karantar in an nemi ka yi wa'azi kai in an nemi ka yi limanci kai duk abin da zaka iya kai da ikhlasi don Allah to kana godewa ni'imar da Allah ya maka kenan in rubutu ya kama ilimin ka ya kai rubutu ka rubuta to kana godewa Allah kenan idan Allah ya maka ni'ima da shugabanci ya baka kai ne gwamna kai ne chairman kai ne principal kai ne director kai ne kaza a cikin al'umma kai ne mai anguwa to wannan matsayin ni'ima ce Allah ya baka sai kai amfani da shi ka kawo mutane alkhairi ka tausaya musu ka rangwanta musu ka agaza musu kai musu abin da za su kaunace ka dan ka zama ɗaya daga cikin mafiya kirkin shugabanni annabi ya ce shugabannin ku mafiya kirki su ne wanda suke son ku kuke son su mai shugaba yake yi a soshi aikin arziki suke amfani da wannan idan Allah ya baka dukiya ya maka ni'ima sai ka dauki wannan dukiyar kai zakka kai sadaka kai kyauta kai ciyarwa ka taimaki marayu ka taimaki makwabta ka taimaki yan kasuwa ka ba su jari makusantanka ka taimaki iyalanka ka taimaki kowa wanda Allah ya cishe shi للسائل والمحروم كوا يسامو أتكين أذكين كيبورا وكاي أبن ديك ما تكير شك سامو النا الخير وكلي النبي داود عليه السلام النبي داود من الله يتمشي اعملوا آل داود شكرا ياكي النبي داود كأيكة غوديا واتو غوديا أشيطة كانت عيكي الله يتمشي وكليل من عباد الشكور amma bayina masu godiya ba su da yawa sai annabi dauda alaihi salam sai ya wayi gari ya zama mene ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin shi cewa sallar shi ta dare ita ce mafi alkhairin salla azumin sa na nafila shine mafi alkhairin azumi wannan ayyuka da yake wajen godiya ga Allah kenan azumi yake yayi yau ya shawo ruwa gudu yayi yau ya shawo ruwa gudu da haka a tsawon shekara zai yi azumi rabin shekara wata shida a duk wata zai azumin kwana 15 a shekara yana azumin rabin shekara kamar kwana 180 kuma na fahimta jama'a wato a shekara ɗaya zai azumin da kake yi a shekara 6 na Ramadan shi a shekara da yake shi da matsayin nafila sannan kullun cikin sallar dare yake sannan kullun cikin jihadi yake haka dan shi Sulaiman Allah ya mishi ni'ima ya bashi arziki ya bashi dukiya Allah ya sanya hatta aljanu suna risana mishi Allah ya ce ma da ya mutu falam ma qabaina alaihim maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'at babu an duna musu annabi Sulaiman ya rasu sai da gara ta ci sandar da kiyaninsa saboda tsabar tsoron shi da suke ji ba sai daga ido su kalle shi Annabi Sulaiman Allah ya mishi ni'imar cewa ullinna min mantiqat tayri wa utina min kulli shay'in in tsaye in suna magana yana ji da haka yana fira da alhuda huda kamar da aka bada labari Allah ya ce Allah kuma ya ce Annabi Sulaiman yana cewa wa utina min kulli shay'in duk wani abu da ka san Allah ya rabe dan adam to Allah ya bashi in dai a nan duniya ne da sarauta da kuɗi da kwarjini da ƙarfin mulki da dukiya da ƙarfin fada komai wa ucina min kulli shay'in daga annabi Sulaiman sai ya zama daga cikin yabon da yake wa Allah sadaka da kyauta da jihadi aikin shi kenan kullum sai aka wata rana aka zo aka yi mishi faretin aka yi mai kilisa da dawakai malaman tafsiri suna cewa dawakan nan guda 7000 ko 70,000 namanta wani adadi dai mai yawa na dawakai amma dawakan nan da aka gama wucewa da su har ya makara garin kallon su bai tashi yayi sallah ko ta la'asar ko ta magriba sai ya ce a dawo da su duka a yanka su rudduha alai fatafika mashan bisuqi wal a'naq yace duka a yanka su gabaki da sadaka da namu su kafara ga wannan abu da yi na Musulman ya kasance bawa ne wanda yake bai yaba wa Allah bai aikin bautar Allah da abinda Allah ya bashi na arziki da abinda Allah ya bashi na dukiya da abinda Allah ya bashi na sarauta kuma da wannan abubuwan guda uku su ne mafi girman falalar da Allah yake ma bayin shi a duniya sarauta dukiya malanta shi kuma duka Allah ya hada mishi baya ga annabta da Allah ya bashi Allah ya bashi sarauta ya bashi dukiya ya bashi ilimi domin baban shi ma in yanke hukunci sai bai ce akwai kuskure a ciki sai ya gyara Allah ya ce fahamnaha Sulaiman sai muka fahimtar da Sulaiman kullun atina hukman wa ilma shi Allah ya hada mai duka wanda ba kowa Allah yake ma wannan ba za ga wani mai sarauta ne amma Fatiha mai ta gagare shi za ga wani mai kuɗi ne amma kuma bai da cewa a cikin al'umma bai da girma bai da sarauta bai da ilimi wani kuma malami ne shi ko bai da waɗancan guda biyu abinda zai ci ma a gan shi sai gagare shi to wanda Allah ya hada mai duka ya mushi goma da goma ta kangata ke to babu kamar annabi Sulaiman shi sa hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da Allah ya taba shi zabi a matsayin shi na dan gata a wurin Allah Allah ya ce mishi ka zaba shin kana san annabta ka ta zama yanta annabi Sulaiman da annabta da sarauta da kwarjini ko kana san ta zama irin na annabi Isa manzon Allah amma talaka mai riga daya nabi ya shuru rasul da zai zaba sai ce jibril ka bani shawara wanne ya kamata zaba sai ce mai ka zaba irin na annabi na annabi ne in kai ne wanda zaka zaba na annabi sai ba zaka zaba ko to jibril ya ba shawara ce ka zaba irin na annabi yusuf annabi sulaiman annabi isa alaihi salam sai ce na zaba ana kuna abdan rasulan ce na zaba na irin na annabi isa dan uwana dan da zama bawan Allah ko manzo amma banda komai isa manzo Allah sai sai ba yi da wani abu da za a bari gado ko wani abu da za a daga ido a kalla ko wani abu da za a ce kayan duniya cewa yake ma ni ma ni wani duniya in ga dan da duniya ya kwanta akan tabar ma karauni ya tashi sai aka ga jikin shi impression dinta ta yi zane zanen tabar ma a jikin kafadarsa sai sabai suka ce ya manzo Allah me zai hasa ka ba mu dama zami maka katifa mai laushi ka dinga kwana akan ta yace a kuma shi kawai ya zagi da duniya Umar yace na shigo daki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na waiga na kalla yace fa wallahi ma ra'aitu shay'an yuraddu ilayhi al-basar idan ban ga abin da zaka kalla ƙara kalla ba sai nace mishi haba manzo Allah me zai hana ka roki Allah ya baka abun duniya yanda ya ba Farisa da Roma ga su kafirai kai kana manzo Allah baka da komai a duniya sai manzo Allah ya gyara zama yace kai Umar da nake ganin ka mai hankali aw fi hada anta ibn al-khattab sai wani yace ya manzo Allah ka roƙa mu da Allah ya gafarta mu ban san kuskure ne ba ni ina ganin ka cancanta ne Allah ya maka haka tunda kai ne babban bawan sa kai ya fi so fiye da kowa kuma ga wanda ko sallah ba sa yi ya ba su sai da bi cewa ni ba na buƙatar wannan ni shi manzo Allah bai buƙatar komai a duniyar nan amma bai wanda Allah ya mishi ta'annabta da manzanci da cikamakin annabawa shine sai ya dage wajen yabawa da godiya mun ji annabi Sulaiman yadda yake shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake yabawa Allah har da cewa ba yi da abin hannu din Aisha take cewa muna yin wata daya mu sake ganin wani watan mu sake ganin watan ba a ci komai ta hanyar a dafa ba sai dai abin da ya sawaka da biro ko ruwa ko dan wani abu da ba a rasa ba wani dan kanzu wani dan kwado wani dan abu haka amma fa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka fa kyauta ce da shi kamar iska kai fiye da iska ba rashin abu hannu bai sa yake yin kyauta aka ce da ba dan fadin kalmar shahada ba da bai taba fadin la sai a kalmar la ilaha illallah shi ba taba cewa ya bayar ko ba yi da shi ya ce a'a ba ko bai da shi ya ce to ka jira a samu ko je ka dawo za a nemo a baka ko yace saboda Allah jama'a kun matsa muni kun san ban da abu hannu amma kuke tambaya ta yanzu in kuna da wani limami duk imanin shi amma bai da kuɗi ku kuma sai ku zo ku ta faɗa mishi a wannan yanayin wani ya message wani ya tare shi da idan da sallah wani ya zo bakin masallaci an yi sallar juma'a wani ya je da asassaba gidan malamin bai ma farka ba wallahi algawa ta malam amma haihuwa yata ta isa aure ba nan da gado wallahi algawa ta malam je ma ba a ci komai a gidana ba matata tana nakuda tana asibiti algawa ta malam a taimaka mu algawa ta malam kuma bai da komai wata rana in bai masiba wata rana zai in wata rana ya haɗe ya ce to kai haƙuri wane ba nan da shi wata rana sai ya rufe wanda masiba wallahi sai a sharbata rana ya ce haba jama'a ku ba ku da ba ku shi ta mu wallahi kana ganin dani ba ba an kore na aiki eh fi sabilillahi ka san kaza ya faru wata rana sai masiba to dan adam ne shi shi kuma zalla bai taba haka ba sallallahu alaihi wasallam saboda kunyarsa da kawaicinsa da dattakunsa da kuma yadda yake dagewa wajen ganin yayi alheri yace da a ce Allah zai bani kaman girman dutsen Uhud na zinariya yace wallahi ranar ba zan yi bacci ba sai na rabar da shi gaba daya yace hankali na ba zai kwanta in yi bacci a ɗakin matata ba wallahi sai na gama rabar da wannan dukiya yasa aka yanka rago wata rana sai aka yi sadaka da nama da ya shigo sai ta an aje mishi tsoka haka kaɗan bata bar rabin kilo ba sai ce Aisha ina nama yake tace ai duk an rabar da shi duk an yi asarar shi wannan kawai muka tsira da shi sai ce a wannan dai shi muka yi asara wancan da aka rabar shi muka tsira da shi kar wannan kin ga wanda zamu ci a cikin mutu shine asara saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai godewa Allah da ainihin wato aikinsa ta hanyar jihadinsa ta hanyar bautar Allah ta hanyar kyauta da sadaka da karantar da addinin Allah. To abin da yake so shine gare ka ya kai dan uwa. Ka tsaya ka kalli me ya alakar ka da Ubangiji ta fuskar wannan bauta ta gode masa. A cikin hadisin Muslim, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana so idan ya ma bawansa ni'ima ya ga tasirin ni'ima. Wata na wani mutum ne ya wuce mutsu-mutsu ba yadda yake ba yi da kyan gani. Sai Annabi ya ga ya san mutum ya ce wannan ba wani bane, aka ce eh shine. Ce kai amma ba kana da dukiya ba, yace kware ku ya manzo Allah, ina da raƙuma, ina da awaki, ina da bishiyoyin dabino, ina da ma wani store, wani warehouse cike da dukiya. Yace amma kuma kake yawo haka? So da kai daga cikin godewa Allah, idan Allah ya maka wadata, a ga wadata tare da kai. Haka kuma irin mai tsumulmula din nan, irin Alhaji Maƙudu din nan, kai ka shaida cewa kana da arziki, iyalanka ma su shaida, makwabtanka su shaida, dole zai gidanka ya shaida. Bai yiwuwa a ce kana attajiri, mutum ya zo gidanka ka rasa ma abin da zaka bashi na tarbar baƙo, ka rasa abin da zaka bashi ya ci, kai ma baka ce wallahi ya samu. Zaka ji ana labarin wasu masu ƙuri, mutumin da yake da arziki amma ba a ma gana mai arziki ne, sai ya zo ya tsaya a wani waje ma wani ya shafura ya rage mai, ya ɗauka almajiri ne, nan kuwa duk kasuwa ashe tashi ce, kai da ka zo siya ka shafura ka rage mai, ashe kasuwa shi ce baka sani ba. Amma saboda tsabar tsumulmula ba za a iya gane yana da arziki ba. In an zo masallaci an ce a yi sadaka, abinda zai bayar sai wala taimamul khabisa minhu tunfiquna, sai ya lalubo wata tsohuwar naira 50 wadda ta koɗe, wadda sai ka kalla ka gane 20 ce ko 50, rubutun jikin ta ya koɗe, ita zai rufe haka ba a gani, sai ya ƙara mun zakata sannan sai saka roba. Sai ce to ga wannan ai na Allah baya kaɗan. Kaga wannan bai godewa Allah ba. San da yi ba Allah godiya ba. Ya kamata a ce wannan larura abinda ake so a yi masallaci kawai ce na ɗauki, ce nima a zo gida na a karba, duk abinda za a yi a masallaci ko na taimakon da za a ba wani mabuƙaci shi ya kamata ya ɗauki. Hakanan Allah yake garjejen ƙato da lafiya da ƙarfi ga kana kamar doki, amma ka kwanta dare kai ta bacci ba sallah, ba salati, ba zikiri, ba shafa'i, ba wutiri, kuma asuba ma sai ka makara, to wannan lafiyar da Allah ya baka me zaka yi take nan? Kai baka yi azumin nafila ba, litinin baka yi litinin, baka yi alhamis ba, kai ba mata ba za a ce ayo ka wuce lokacin azumi, kai baka yi sallar dare ba, kai baka yi abin nan karatu da rana, baka je madrasar karatu ba, ba a yi sallar asuba da kai ba, azhar din ma da ake ido na ganin iyo ita ma sai ka makara, to me kake da lafiyar da Allah ya baka? Yana daga cikin butulci shine Allah ya baka lafiya dan ka bauta masa, kuma kana saban Allah da ita, ka zama dan sara suka, ku dinga firgita mutane a cikin anguwa, ku hana su sakat, kana ganin wai kai hurtumi ne mai karfi ana ji tsoranka, ko ka zama dan shaye-shaye, ko dan kwacen waya, ko ka zama dan kwallo, dan bal, duka karfinka ya kare a guje-guje, ku wajen 20 kuna bin wata kwallon kwaya daya, duk kunu-kunu kuna wari kamar an jika kirgi, ba ku zo ku yi sallah ba, ba ku yi ibada ba, ba ku je islamiyya ba, ba ku je ku ɗebo iyayen ku ruwa, kun cika musu rundunansu. Wannan ma wulakanta ni'imar da Allah ya maka ne ta lafiya, wulakanta ni'imar da Allah ya maka ta ƙarfi, za ka zo ta kuma wannan ƙarfin zai gushe, kuma kai ta nadama cewa baka ci amfaninsa ba. Waɗanda kake renawa suna zuwa islamiyya, suna zuwa makaranta, suna zuwa koyon sana'a, an girma sun zama mutanen kirki, sun zama manya a cikin al'umma, kai kuma sai dai ka dinga tarihin cewa wallahi tare muka taso da shi ba, a rantse maka da Allah lawan da kake ganin sa wai yau shi ya zama malami, eh yau shi ma ya samu kuɗi, nan muke tare da su fa, eh nan kuke tare amma kai kana wurin ga lokacin ka, su kuma suna istiglalin sa, dole ku bambanta. So na ka bari kai wannan nadamar, wannan ta duniya ma fa kenan jama'a, ta duniya kenan. To haka wanda Allah ya mishi ni'imar shugabanci, maimakon ya tsaya ya taimaki al'ummarsa, ya je sun haɗa kai da miyagu, suna ta satar dukiyar al'umma, suna ta babakere, suna ta zalunci, suna ta corruption, wannan ma butulce wa ni'imar Allah, butulci ne ga ni'imar Allah. Kuma wanda duk ya haka ranar alkiyama sai ya fi kowa raina kansa, ya daga cikin mutanen da za su raina kansa ranar alkiyama, mutanen da suka yi shugabanci ba su yi adalci ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar alkiyama ba ma za a zo da su ta ranar alkiyama ba sai an riga an gama daure su daurin tankila, idan kaga ana wa goro haka za a zo da su. ba wanda za a saki a cikin su sai wanda hisabi wanda cewa ya tsira idan hisabin shi wanda cewa bai tsira ba daga nan kawai wuta rot to haka mutumin da Allah ya bashi ilimi sai yake rowa ilimin yake karantar da shi ya zama wani shugabi wani mara dadin mu'amala mutane suna san abun hannunsa suna so ya koya musu karatun alqurani suna son ya koya musu sallah ya koya musu tsarki amma ya shagaltu da wani abu ya bar wannan ilimin ko kuma girman kai wanda ba shi yake cewa rawanin tsiya ya hana shi sauraro kowa ko rashin iya mu'amala da mutane ya sa mutane sun hakura da abin da ke wurin shi na ilimi to wannan shi ma ranar alkiyama zai rena kansa domin ya butulce wa ni'imar da Allah ya masa Allah ya bashi abu mafi daraja da yake barawa a duniya shi ne ilimi amma kuma ya ki ya yi dashi haka nan ya daga cikin butulci shine mutun ya ki yaba wa mutanen da suka mashi alkhairi Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yashkurullaha man la yashkurun nasa duk wanda kaga baya gode wa mutane wanda suka masa alheri ya zama butulu ya zama kaza a ci agoge baki to haka ma bai wa Allah ma ya gode bai yaba wa Allah ne iyayenka su ne a sahun farko game da wannan da suka haife ka suka ma tarbiya suka rene ka mahaifiyarka ta baka nononta ta kasha ta ji da kai ta ci wahalarka ta ci kashinka ta ci fitsarinka har ka girma ka zama mutum kai arziki amma baka taimakonta baka taimakon ƴan uwanta ta mutu baka mata addu'a ba za ka iya ɗaukan dukiya kai sadaka kai wakafi dan ya kai gare ta ba haka mahaifinka haka sauran ƴan uwanka makusanta na jini wanda aka haife ku tare ko ƴaƴan baffaninka ko ƴaƴan babanka da sauransu da kuma duk wani mutum da ya maka alkhairi malaman suka karantar da kai mutane suka koya maka sana'a ko kasuwanci wanda suka bude idanka a kasuwa suka taimake ka suka daga ka wanda ya taimake ka samu aikin da kake yi yanzu dinnan wanda ya baka offer wanda ya saka a cikin abin nan wanda ya dauko mata ya baka ana ce mishi kai ba mutumin kirki bane ya baka ya ka aura wanda yaje nema maka wata alfarma wanda kai laifi ko kai kuskure yaje gun yan sanda ya anso ka duk wanda ya maka wani alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya manta alheri lokacin da ya kama kafirai guda 70 a Badar da ya kalle su ya kalle su yace wallahi da mut'imu dan adi yana raye yazo waje na yace in sake ku da na sake ku ba za a shi kuma yano hannun yan uwanku mut'im dan nan wani mutum ne dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfarma manzo Allah ya je Fa'ifa ya dawo zai shigo Madina zai shigo Makka kafirai suka ce ya tunda ka ba garin ba za ka shigo mutum ya ce wallahi ba ku so kwana shigo garin ba ya je kira ƴaƴan shi zarata ya ce kowa ya zarata kogin shi kai Muhammadu shiga tsakankanin su saraka ka har gida duk wanda ya ce mai taba shi ku kautar da ku kautar mai da shi annabi yana girmama wannan falal da aka mishi kale da yake girmama Khadija har bayan tara su bai manta da ita ba yana sada zumunci da ƴan uwanta da ƙawayenta da abokanta wata rana Aisha abin ya dame ta abin ka da dabi'a kiyama ce tace wai kai har yanzu kana tuna wata mata da tuni ta riga ta wuce zamanin ta ya kare ta mutu kuma matar da ma ka aure ta bazawara mu ga mu da ka aure mu ƴan mata saka zo kana ce mata wallahi ke ba kike Khadija ba ban taba auren mace kamar Khadija ba Allah ya bani aya da Khadija ku bai bani aya da ku ba sai da annabi ya wata daya kullun sai yayi ma Aisha wannan karatun ni shiga dake tace ina ƙara ga miki mace Khadija ba ki taka mata burki ki taka mata ne sai ke dinwa Aisha nan fa da aka ce mishi wa kafi so yace Aisha aka ce cikin maza yace babanta amma wannan bai sa ya wulakanta matar shi da ta riga ta rasu a gaban ta ba saboda wafa'i to yana daga cikin sufofin mutanen kirki gode ma ƴan uwansu mutane da suka yi musu alkhairi shi ma godiyan da baki din ca da kudircewa cewa wane ya muni kirki da kuma wato yi musu tukuici shine godiya a aikace kenan idan ka samu damar da ka mai tukuici zaka mishi wani alheri kai masa Allah ubangiji ya gafarta mana zunubanmu Allah ya sa mu gama lafiya ina ganin nayi magana ta kusai yin yawa Allah ya tumala asa Laraba suka ce kharul kalami ma qalla wa dalla magana Laraba ce ba hadisi bane so da kana ganin zan jaburki anan gaskiya sai dai na sana samu ƴan uwa da su yi ta aliki na to sai a kira shi ko eh kafin ba kai kai taliki kafin yazo amma ni dan tsaya haka kana fara warwar zancin da nayi a baya kuma na so kowa ya tashi ne alhalin ya fahimci abin da akai kuma ya kama dan abin da zai kama da zai amfane shi dan cin yayi tsawo sai fara warware junansa ina ma kowa addu'a da fatan alkhairi ubangiji Allah ya sa muku albarka a rayuwarku wadannan matasa kannan mu ga sunan da yawa ubangiji Allah ya sa muku albarka Allah ya sa ku tashi zama manya kuma manyan kirki mutane masu albarka da alkhairi wanda al'ummar Najeriya da al'ummar Kano za su gaba da alfahari da ku Allah ya sa muku albarka a cikin karatunku da sana'o'inku wadanda iyayensu suke raye ubangiji Allah ya ba ku dama yi musu biyayya wanda Allah ya musu rasuwa Allah ya gafarta musu da muna mu ga baki daya wannan dan uwa malam Musa da ya dage wajen karantar da ku muna mu shada Allah ya sa mu shi albarka a rayuwar shi Allah ya sa mu shi albarka a rayuwar shi Allah ya saka wa iyayen shi da alkhairi a zuriyarsa da iyalan shi Allah ya sa musu albarka haka nan sauran masu taimakawa a wannan aiki na addini da kowace manufa ko da kowane yanayi da masu social media da masu taimakon masallaci da ladanai da sauran masu taimakon masallaci ubangiji Allah ya sa kowa albarka a rayuwarsa na da ta musamman ga shi malam Musa da Ibanu wannan dama ina cewa Allah ya saka mushi alkhairi ba shakka ya kulla mana zumunci da ku tunda nake zuwa Kano ban taba zuwa wannan abubuwa a san Kano fadi ne da ita eh ka san wasu lunguna ba ka san wasu ban taba zuwa nan wajen ba sai a sadiye shi agin na san wani sabon waje da ake cewa eh ana sani je zaki fil jumla amma ne nan lungun me sunan shi nan lokwa eh lai wane titirin fashihu baga ilimi na a Kano ya karu na san titirin fashihu da masallacin Usman Umar ibn al-Khattab sanan gudiya ta musamman ga direba da yaje dauko mu da kuma mai gidana gashi Dr. Salim wanda shike da masauki na a nan Kano Allah ya saka mushi alkhairi da shi da sauran da suka roko mu ga baki da an ce akwai daktar da zai taliki to sai zo yayi taliki insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi